吧唧，没养狗呀。ma kwanni biyu kenan da juyin mulkin soji a jamhuriyar Nijar al'amura da dama sun faru ku biyo mu a cikin shirin jama'a assalamu alaikum kamar yadda za a iya tunawa a ranar 26 ga watan yulin da ya gabata ne sojoji a jamhuriyar Nijar suka hanbarar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum tare da ayyana shugaban rundunar tsaron shugaban kasa General Abdulrahman Tchiani a matsayin shugaban kasar na mulkin soji. Sojojin da suka yi jirin mulki sun bayyana matsalar tsaro da tabarbarewar tattalin arziki da kuma cin hanci da rashawa a zaman dalilansu na kifar da zababbiyar gwamnatin ta shugaba Muhammad Bazoum. To sai dai manazarta da dama irin su Abdulrahman Alkasu suna ganin da akwai abin lura a tattare da waɗannan dalilan na juyin mulkin da aka bayar.
Wannan abubuwa ana iya cewa wasu abubuwa ne wanda watakila ya san da su tun lokacin da yake tare da su in kuma sababbi ne ya san da su kuma wasu suna iya cewa su sojojin ko sauran jami'an tsaron watakila suna da hannu bisa a samuwar waɗannan abubuwan ko rashin gyaruwarsu to me yasa sai yanzu suka zama dalilin dakatar da tahiyya demokradiya wannan shine abubuwan da wasu suke tambaya bayan shekaru ana iya cewa 13 na jagoranci na ita wannan jam'iyya
Hakan dai ya sa zukatan jama'a da dama a cikin shakku da kokanto kan ainihin dalilan da suka haifar da juyin mulkin. Akan wannan ne Farfesa Abube na Maiwa ya koma kan tarihin lamarin tun daga farko.
Ya fara ta a cikin jam'iyyar Sendes Tarayya. A cikin wannan jam'iyyar ne ake samun cikin barawo 50 za a samu 40 da ɗan jam'iyyar Sendes Tarayya. Kenan ya dauko hanya ta cewa da shi ba zai yarda za a hukunta su. Wato huku da kari dai kamar da na faɗi san farko Bazoum bai samu yuka bai samu nama ba dan inda kama baya da wannan rauni na cewa da ya san an yi ka ne je kana yi ka tunda je kana yi ka aka yi shi inda ba haka bane to wallahi na ce miki da yau duk wanda ya zama to yayi aikin sha'ani jar in dai Bazoum ne da yau yana sarka ko da ta rishe
amma menene yasa kake ambaton shi a matsayin shugaban je kana yi ka
kowa ya sani na daya shi kankan shi Bazoum kin bai taba tsaye muhalkin ta zai zama shugaban kasa ba wata rana na faɗi hira ce wata muka yi da shi na biyu shine cewa kowa ya san zaben da aka yi a Niger kowa ya san da wani juyin mulki ne kwace mulki ne aka yi wato kowa ya san da jiha guda ce jihar tsohon shugaban kasa ta kawo sakamako kuma mutane sun yi Allah wata da wannan wato kwace iko ne suka zo aka dora Bazoum saboda yayi kariya waɗanda suka yi aikin nan na asha da nake faɗi can baya saboda wannan aksa shi to amma sai zamanto da ana tahiya shi yana so ya sauya ana tahiya shi yana so ya sauya haka kai yanzu tsakanin su ma yanzu suka fara rishin jituwa to rishin jituwan nan shi ya sa kamar su ƴan ƴan da tsara ki sai suka fara kamar an gare bi akwai mutanen Bazoum akwai mutanen OO to mutanen OO nan fa su ne ya zamanto maiya makarafan ma na jam'iyyar ta ƴan da tsarayya to can ne aka yi wannan
kana nufin mutanen tsohon shugaban kasa Muhammadu Isu
na faɗi mutanen shi su ne kuma duk wannan shi ne umman bakisar duk abin da ya faru a Nijar na kwarai da lala tun ba lalan ba duk abin da ya faru ma tsohon shugaban kasa Muhammadu Isu shi ne umman bakisar wannan abu ba wani ba
kwanaki kalilan bayan juyin mulkin ne kuma kungiyar bunƙasa tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma ta ECOWAS karkashin jagorancin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ta sha alwashin daukar matakai ciki har da amfani da ƙarfi idan ta kama domin maido da Bazoum kan mukaminsa bayan juyin mulkin to sai dai matakin na ECOWAS da kuma musamman gwamnatin Najeriya da ta yi uwa da makarbiya kan lamarin ya haɗu da kakkausar suka musamman daga cikin Najeriya da kuma ƙasar ta jamhuriyar Nijar Shaibu Mungadi mai fashin baki kan lamuran yau da kullum na cikin masu wannan ra'ayi
to wato wannan yunkuri wannan magana ko kuma yunkuri na tabbatar da demokradiya a kasashen Afirka abu ne mai kyau amma dai matakan da kungiyar ECOWAS ta dauko matakai ne waɗanda ke da gyara kwarai da gaske na farko dai sun sani cewa akwai kasashe uku ko hudu wato Chadi da Burkina Faso da Mali da Guinea duka an yi juyin mulki kuma sojoji ne ke rike da su kuma cikin wannan kungiya suke to amma kuma kungiyar ba ta ce musu komai ba abin ma ban haushi da aka tashi aika sakon wannan kungiyar sai aka aika shugaban kasa na Chad wanda shi ba zababbe bane kaga ire-iren waɗannan kurakurai da kungiyar ke yi su ke sa ana ganin kamar dai wato kidan waɗansu manyan kasashe ne waɗannan kasashe na Afirka ko shugabannin kasashe na Afirka ke takawa tasirin wannan abun ba mai kyau bane ga ita kungiyar ECOWAS kuma tasirin ba mai kyau bane ga kasashen ECOWAS su kansu na farko dai sanin kowa ne kasashen Mali da Burkina Faso da Guinea waɗanda suka yi juyin mulki kuma sojoji ke riƙe da su kuma suna da iyaka ta ƙud da ƙud da ƙasar Niger ba za su kyale wato a nuna sojojin juyin mulki na ƙasar Niger wato ƙarfi ba domin idan haka ta faru lokacin da aka murƙushe waɗannan sojojin ba mamaki su ma a maida hankali ga na Mali da na Burkina Faso da na Guinea saboda haka na san zai wahala kwarai ba su jo suka yi taron dangi suka kama ma kasar wato Niger ba abu na biyu Nigeria wadda ita ce ke bada kashi 70 na bisa 100 na kudaden da ake gudanar da wannan kungiya ta ECOWAS tana fuskantar nata matsaloli na tsaro a cikin kasa yaushe kuma take da lokaci da kuma karfin sojojin da za su je su daura yaki da wata kasa na uku wato idan aka tadda wannan yakin ya barke ko shakka babu jihohin Najeriya waɗanda ke makwabtaka da Niger za su tantana kudin irin jihohin Sokoto Kebbi jihohin Yobe da Borno da Kano da Jigawa da Katsina tabbas wato za su dandara kudinsu da jihar Zamfara saboda za harhare za su yawa
wannan yunkuri na ECOWAS din ya kuma hadu da turjiya daga wasu kasashen kungiyar kamar Mali da Burkina Faso waɗanda makwabta ne na ƙasar Niger kuma dukkansu suna ƙarƙashin mulkin soja ne sakamakon juyin mulki waɗanda kuma suka sha alwashin kai wa Niger din dauki muddin aka ce za a kai mata yaki to amma Dr. Bashir Muhammad Akida na ganin kamar wannan tauna tsakuwa ne domin aya ta ji tsoro
to wannan har ya kasance gaskiya ne kuma da gaskiya suke yi to wannan kaga zai kasanta yanayin da ake ciki a Niger amma ni ana tunani kawai wani wato strategy ne ko kuma a ce wata tsari ne suke hito da shi ko na yin barazana saboda su nuna ma ECOWAS cewa da gaske suke yi amma kai gazan komai a gaje duk wanda ya sa abin da ake ce ma ECOWAS da ƙarfin sojojin ta da irin kasashen da aka yi yaki irin wannan na ba sa sama sun shiga sun shirya a ECOMOC din nan ya san cewa wannan barazana ce kawai amma dai hadarin da ke ciki shine irin mutanen da ba su ji ba su gani ba farahulla da kuma yanda yayi abin yana iya zama wani yaki na yaki haka na cikin gida ko kuma yaki wanda zai tsaye su jama'a amma dai ita ECOWAS ta doki hanya ta lumana ta diplomasiya aka hanyoyin da za a bi a tabbatar da cewa an dawo da demokrasi kuma ganin da suke yi kamar cewa wannan harka ce cikin gida ba haka bane in kuma cikin gida ne gaskiya ECOWAS ko CDAO tana cikin wanda a cikin gida so duk abin da ya shafi Niger ya shafi Nigeria ya shafi Mali ya shafi Burkina Faso ya shafi Cote d'Ivoire ya shafi Ghana da dai sauran kasashen ita ECOWAS din CDAO don haka inda muke kira ga wannan sojojin su girmama tsarin mulki su girmama tsari wanda al'umma suka yadda da shi ɗan ƙasa suka yadda da shi tsari na farkulla tsari ne wanda ɗan ƙasa su ɗaya suke da haƙƙin tabbatar da gwamnati a kansu kuma wannan shi ne halittacin tsari tsarin nan na wanda ƙarfin bindiga in aka ce za a ci gaba da shi to ko shi ƙasashen mu za su ci gaba ne su dawo baya
masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.